الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya yi mu a matsayin mutane musulmi domin babu wata ni'ima wadda aka yi ma dan adam wadda ta wuce ta musulunci kuma kamar yadda aka sani addinin mu na musulunci addini ne mai tsari babu abin da ya ban mu hatta zuwa bayan gida sai da musulunci ya karantar da mu yanda zamu gabatar da shi sannan kuma yana daga cikin tsari na tarbiyyar addinin mu cewa mu zama masu kiyaye harsunan mu ba kowace magana aka yadda mu faɗe ta ba to da irin wannan ne malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi bisa ga da irin ayyukan da suke yi na jajircewa wajen karantar da al'umma a wannan yanki da sauran yankuna aga ya dace a shirya wannan muhadara a bisa wannan maudu'i wanda aka so a yi ta tun kafin azumi Allah ya kaddara cewa ba za a yi ta a wancan lokaci ba sai a yanzu ganin mahimmancin wannan maudu'i da aka sanya a wancan lokaci aga cewa a yanzu din ma ya dace da cewa a gabatar da wannan muhadara bisa wannan maudu'i domin me domin mai kokari kiyaye harsunan mu daga irin yaɗa maganganu waɗanda yake ba su dace da mu musulmi ba musamman irin wannan lokaci da muke fama da matsaloli na social media to kuma alhamdulillahi an zabo malamin da ya dace da kowane malami ya dace to amma a irin wannan fanni alhamdulillahi malam insha Allah muna fata zai gabatar da wato muhadara cikin minti 50 kamar yadda aka ambata kuma sakon da ake son a isar muna fata insha Allah Allah zai taimaka ma malam wajen gabatar da wannan sako sai dai abinda muke fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin aiki da shi domin mu samu musira Allah ya yi malam jagoranci Allah ya taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى بياني يقباتا زامو يتتونا واتكيتتشا إن شاء الله كركش متاشير hanyoyin tantance labarai a musulunci bana so na tsawaita insha Allah ina fatan ma bazan kai minti 50 ba kuma ina fata bazan faɗi wani abu sabu da ba a taɓa ji ba insha Allah abubuwa ne da duka mun san su za mu tuna mu juna ne abu na farko yana da kyau mu tuna wa kanmu cewa shi abin da ake ce ma labari wani abu ne wani phenomenon ne wata ɗabi'a ce ko ta al'ada ce a cikin jinsin ɗan adam inda ɗan adam yake yana tarayya yana hulɗa da kaso mai tsoka na labarai waɗanda suke shiga da fita yau da gobe a cikin kunnensa su zauna a ƙwaƙwalwarsa su bi tunaninsa su suke a jeranta yadda yake kallon rayuwa su suke sanya shi akan turbar da zai rayu akai da su yake yanke hukunci hukunci da su yake kallon wasu ya kaunace su wasu ya kyamace su wasu ya nisance su wasu ya kusance su duk wannan yakan faru sakamakon labarai da mukan ji ne dukkanin hukunci hukuncin da muke yankewa abinda nasara ke cewa value judgment wato hukunci akan abu yayi kyau ko bai yi ba yana da alaka da abubuwan da muke ji a kunnuwan mu ko muke kalla da idanun mu ko muke karantawa musamman a da kafin shekaru 30 ko sama da haka a lokacin da babu wannan fasaha ta zamani wanda shugaba mai gabatarwa ya ambace ta fasahar kimiyyar sadarwa wanda ta sauƙaƙe hanyoyin sadarwa kuma ta baiwa kowane mutum dama ya zama shi ma yana da ta cewa yana da ruwa da tsaki akan abin da ke faruwa a inda yake kuma ba inda yake ba wannan fasaha ta zamani ta canza gaba daya yadda muke kallon rayuwa a da kafofin yada labarai sune suke tace labarai saboda abin nan ne wato muassasat ne waɗanda suke mu'tamada wato me zan ce da Hausa hukumomi ne waɗanda suke ababan yarda a da misali can baya muna yara duk labarin da aka ji a Rediyo Najeriya na Kaduna za a dauka da gaske ne babu wanda yake tsammanin kuskure a ciki domin sai sun tantance abin da za su faɗa duk labarin da za a karanta a jarida irin gaskiya tafi kwabo misali a wancan lokacin ana ganin shi a matsayin labari ne tantantacce to a yanzu kuwa waɗannan traditional media houses wato gidajen yaɗa labarai wanda sun zama na gargajiya kafin su faɗi labari ya riga ya gama yaɗuwa a cikin mutane ya riga ya gama tambari kowa ya gama ji watakila za a ji shi ne a wurinsu a matsayin kwantai hatta gidajen yaɗa labarai waɗanda suke na ƙasa da ƙasa dangin BBC da Voice of America da makamantansu su ma kansu yanzu labarin da suke bayarwa a matsayin kwantai suke kawo shi mutane sun riga sun gama jin shi a Facebook da Twitter da Instagram da makamantansu su kuma waɗannan tashoshin yaɗa labarai na zamani su kuma dandali ne na yaɗa duk abin da za a iya yaɗawa sau'in gaskiya ne ko ƙarya tsagwaranta ko cakuɗaɗɗiyar gaskiya da ƙarya ko yarfe ko magana wacce take ta neman tada zaune tsaye don haka sai zama a al'ummomin duniya a yanzu a ƙasashe da suka ci gaba ko ƙasashen da suka ɗauki ilimi da muhimmanci da ma ƙasashen mu irin na abin da ake cewa third world duniyar ta uku akwai ƙalubale sosai game da yadda za a tantance labarai a tantance ina ne source ɗinsu mafitarsu kuma shin sun kai ga target audience wato mutanen da ake sa ran dama su ya kamata su saurari labaran kuma wani tasiri labaran suka yi gare su musamman saboda kusan kowane sector na dan adam kowane yanki na al'ummar bin adama suna hulɗa da labarai din wanda suke kan gaba su ne yan jarida ko kuma manema labarai sannan baya ga su malamai masu karantarwa da masana masu bincike da jami'an kiwon lafiya da jami'an tsaro da malaman makarantu da 'yan kasuwa da sauran waɗanda suke gudanar da harkokin al'umma a cikin rayuwa za ka ga dukkan suna da alaka da labarai suna neman labarai don su ci gaba da aiwatar da abin da suke aiwatarwa kuma labaran suna da tasiri wajen hukunce-hukuncen da za su yanke watakila ko da limami da zai hudu ba juma'a yakan ji labarin wani abu ya faru ne sai ya gina hudubar shi ta juma'a akan wannan haka dan kasuwa da zai kawo abin da za a siya ko yana so ya shiga wata harka da labarin da yake ji cewa akwai demand akwai bukatar wannan sil'a wannan kayan kasuwanci dalilin haka zai kawo wannan kayan to da haka kusan kowane nau'in mutum yana da hulɗa da labarai kuma kowa akwai yanda yake samu labarinsa to wannan sai ya sa aka ɗauki abin a matsayin wato wani sabon problem wata sabuwar ƙabiya bahafiya a duniyar ilimi jami'o'i da dama a ƙasashen Amurka da Turai ta yamma da ƙasashen Asiya sun gabatar da bincike iri daban-daban a shekaru 20 da suka wuce baya dinnan game da wannan mas'ala ta yaɗuwar labarai da musamman abin da ake cewa ash-sha'i'a wato rumors da fake news al akhbar al za'ifa ga sunan an dai sa musu sunaye iri daban-daban gurgudan nau'iyar binciken da ake to wannan yasa dole ne mu ma a matsayin mu na musulmi a matsayin mu na al'umma mu tsaya mai kanmu katin tanusu musamman kamar yadda aka ambata a gabatarwa addinin musulunci ya da tanadi akan kusan komai da dan adam yake rayuwa a cikin sa addini ne wanda yake ya tattara abubuwa mabambanta abubuwa waɗanda suke a dunkule a kowace harka ta rayuwa kamar yadda sahabbai suka bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su komai da ya shafi rayuwa ta nan duniya da kuma makoma bayan rasuwa ina so ne gina waɗannan zantuttuka akan wani hadisi kwaya daya shine hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki yake fadan wasu maganganu daga ciki ya fadi wata gaba cewa wanda duk yayi imani wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda duk yayi imani da Allah kuma yayi imani da cewa akwai lahira falyakul khairan to ya fadi magana mai alkhairi aw liyasmut ko kuma ya shiru wannan hadisin yana daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin gundarin zance wanda ɗaya ne daga cikin khasa'is abubuwan da Allah subhanahu wataala ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da falalar bashi su magana dunkulalliya amma mai fadin ma'ana kaga wannan lafazi da ya fada cewa fariqul khaira ka fada alkhairi aw liyasmut ko kuma kai shiru to da zaka kiyaye wannan ka'idar to da an samu gyara babba mai matukar muhimmanci game da yaduwar da dama daga cikin labarai waɗanda babu bukatar yaɗa su ba su da wani alfanu a cikin al'umma sai dai ma su jawo matsala ko kuma su ƙara jan rikici tare da cewa ba zai yiwu a rayu mutane ba su ji labari ba ba zai yiwu a rayu ba imagine a ce a rayuwarka kawai gari baka sa abin da ake ciki a immediate environment ɗinka ba ballantana kuma ƙasashen waje ko nesa ko kusa a ce yanzu a raba ka da dukkanin hanyoyin da kake samun labaran abubuwan da mutane suke ciki wanda ya shafi tattalin arziki siyasa zamantakewa wasanni stock exchange shi ma tattalin arziki ne ko masalan irin abin da ya shafi adabi ko labaran ban al'ajabi ko ababen da ake ce ma fada'ih scandals labaran abubuwan kunya da makamantansu a ce duk a raba ka da hanyar samun waɗannan labaran ko da na mako guda ne takhayyal kai tunanin ya rayuwarka ta kasance zaka zama wato ka zama kamar wanda yake wata kila kulli a gidan yari ne zaka zama kamar kana kulli ne a gidan yari to dan haka wannan duk maganganun da zan insha Allah wa takeice zan gina su ne karkashin wannan kaida cewa falyakul khairan aw liyasmut kuma kaida ce nabawiya ala sahibiha afdalus salati wa azka taslimat abu na biyu baya ga wannan shimfiɗa ina so mu fahimci hadarin da ke cikin labarai wato sensitivity da ke cikin labari da hadarin da yake haifarwa wajen canza mana tunani wajen tasiri ga yadda muke kallon abubuwa Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yake cewa walladhina yu'duna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina lalle waɗanda suke cutar da mu'minai maza da mata da gairi maktasabu da abinda ya wannanci abinda mutane suka aikata ka faɗa abinda ba su aikata ba ka ce sun aikata ka kai labari akan su abinda ba su sani ba babu shakka wanda ke yin haka Allah ya ce mutumin nan yana ɗaukar kanshi buhtanan wa isman mubina yana ɗaukar kanshi ɗaukakken ƙage yana ƙagarwa mutane ƙarya da kuma zunubi mai girma yake ɗaukar kanshi kaga ashe abu ne mai haɗari ƙwarai mutum ya maida kanshi jami'in yaɗa labarai waɗanda bai san asalinsu ba akan mutane da rayuwarsu da mutuncinsu da harkokinsu waɗanda bai da tabbas akai babu shakka yana da haɗari ƙwarai da gaske ka sa kanka a cikin irin wannan tashin-tashinan sannan su labaran suna zama kamar wasu wato makamai na ƙare dangi waɗanda suke rarraba haɗin kan musulmai da zumunta da fahimtar juna da haƙuri da juna sannan kuma suna zama kamar kalanzir wanda ke hura wutar fada da tashin hankali tsakanin masoya sannan hatta mutanen da suke da ƙauna da junansu sukan shiga cikin rudani idan aka samu labari na ƙarya ya shiga tsakankaninsu zamu yi buga misali da kissa sananniya kissan al-ifk wato kage da zina da aka yi wa Aisha sharri da ita wato kazafi da aka samu su munafikai suka yi ma Aisha radiyallahu anha kazafi akan wannan mas'ala wanda take sananniya ce Allah ya ba da labarin ta cikin sautin nuri kuma al-Imam al-Bukhari da Muslim sautin hadisi akai idan muka kalli wannan kissa Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimar sa sai da akai wajen wata guda ana wannan dambarwa ba ai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi aka ga mishi ya abun yake ba a cikin tsawon wannan wata guda din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yafi kowa zurfin ilimi da hankali da hakuri da sanin ya kamata sai da ya samu kanshi a cikin rudani sakamakon labarin ƙarya wanda har ya dinga tara mutane yana mitin da su yace ku bani shawara ya zanyi ya kasa yanke hukunci da kansa hatta kai ma ya daina ma shiga ɗakin Aisha kaga an samu sabani tare da cewa an tambaye shi wa kafi so a duniya ya ce ita amma wannan labarin ƙaryar yasa ya dinga janye jikin shi daga ita bai yadda ba amma kuma bai san da zai ya ƙayyata labarin ba sannan kuma har ya kai ga yana ce mata ya Aisha innal mar'a idza aznaba fa'tarafa wastaghfara taballahu alayhi yace ai shi mutum idan yayi laifi idan ya yadda yayi laifin ya fada sai Allah ya gafarta mishi in kin san ki wani abin ki fada kai a wuce wajen wannan abin ya kara mata ciwo ko kai kana ganin ma yiwuwar za a iya zai iya yin haka so a shahidi shine jibin da wannan mummunan labarin yayi tasiri akan mutum mafi muhimmanci a cikin al'umma Allah da Allah ya halitta ga baki daya to yin ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake mishi wahayi kuma Allah ya bashi wannan martaba labarin ƙarya zai iya tasiri ga tunanin shi haka to ina kuma ga wani kaga in wani ne za a shama makin abin da zai na san kowanne mu zai buga misali akan ire-iren waɗannan abubuwa haka in muka kalli Annabi Yusuf alaihi salam irin labaran da aka dinga yadawa akan shi aka ce mata sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza har sai da yaje yana fatan kawai a kai shi gidan yari a rufe shi qala rabbus sijni ahabbu ilai imma yad'unani ilai ana ta yada maganganu akan shi ai an ce ma kaza ai an ce shine ma ya neme ta ai an ce ita ce an ce ka cin ya mishi yawa duniya ta mishi kunci haka idan muka kalli kissan yakin Uhud wanda kamar da Allah ya kitafa sabukum gamman bi ghammin sahabbai suna cikin rudanin kafirai sun rufa suna kashe su sai aka yada labarin ƙarya cewa ai ma an kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin haira da damuwa wannan labarin ya musu tasiri sosai wajen yadda suka karbe shi su waɗannan misalai ne kawai waɗanda zan yi tunanin kusa game da yadda labari na ƙarya yake iya tasiri wajen canza wa mutane tunaninsu ko kuma ya sa su cikin rudani su rasa ya za su yi akwai wani malami cikin magabata Malik ibn Dinar da yake wata magana yake cewa kafa bil mar'i sharran an yakuna salihan wa yatahaddath bil makruhi an salihi ko wani lafazi makamanta haka ya ishi mutum sharri a ce ana kallon shi mutumin kirki amma din da ya zauna ya qa'u fi salihina sai dinga cin mutuncin mutane na gari cewa na ai yayi kaza wani ga labarin shi kaza wani kaza 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 yake ciki wannan yana da hadari kwarai ga mutum bari mu buga mana misali har ila da cewa a zamanin fitina zamani ne wanda labaran ƙarya ko labarai marasa inganci suke samun yadda suke yaɗo su yi yalwa mu ɗauki wannan mas'ala da ta faru a wannan shekara ta COVID-19 da ta baza duniya da abubuwan da suka faru a cikin wannan shekara ta 2020 kusan watanni 8 ko makamanta haka zuwa yanzu kalli irin wato tulin labaran da ka ji akan wannan abu ai an mai kaza za ai kaza ai an ce ma a wuri kaza ma kaza ne ya faru jiwa irin yadda kafafan yada bayanai na zamani suka yi ta ingizo waɗannan labarai waɗanda fiye da kashi 70 ɗin su ƙarya ne ina jin kowa shaida ne akan wannan domin duk muna raye akai wannan kaga a zamanin da ake cikin wani fitina yaƙi ko wata yunwa ko wani annoba ko wani bala'i a lokacin labarai suke samun hanyar yaduwa fiye da kowane lokaci domin lokacin kowa kunnan shi abu ɗaya yake yana so ya ji menene akhirul akhbar menene latest news me ake ciki su kuma masu yada wannan labarai sai su samu hanyar da za su ta shigar da labaransu zuwa ga kunnuwan mutane sannan ga su kuma da daga cikin sifofin su akwai saurin yaduwa labaran ƙarya kamar da wani bincike daga cikin waɗanda ne mana isharar ya tabbatar an dauki tagridat tweet wanda ake a tashar yada bayanai ta zamani ta Twitter wanda ai wannan bincike a shekarar 2016 sai da aka shekaru kamar 6 ana diban waɗannan bayanai tun daga 2010 har zuwa 2016 ana sampling tagridat da mutane suke wato tweeting sako da suke turawa ba sai sunan shi da Hausa ba a ma'abiratan akai ta zuwa ana wato tattara su a wata laboratory na bincike sannan aka tace su dan a gane saurin yaduwar su tsakanin wanda suke sun tabbata gaskiya ne da kuma waɗanda ake da shakka akan gaskiyar su sai aka ga fiye da wato labari na ƙarya yakan yadu ninki so 600% kafin labari na gaskiya ya yadu sai ya ninninka ninkin ba ninki sannan na gaskiya yake yaduwa sai an gama jin labaran ƙaryar da yawa sannan sai na gaskiya ya zo ya faru inda zaka gane haka idan wani abu ya fara inda kake rayuwa environment din da kake rayuwa ka ganshi kai shahidu ainin ne sai kuma bayan ka tafi kasuwa ko ka shiga mota haya ko ka je wani gidan jana'iza ko ka je gidan cin abinci ka zauna sai ka ji wasu wanda basu ga abun ba suna labarin abun anan zaka tsinci abun da suke faɗa ka ji duk ba haka bane ku da abun ya faru a ungoku kun san ga abun yadda yake amma waɗanda suka je kuma suka fi zakewa game da bada labarin kamar suna wajen akai ba haka bane sannan in wanda duk ya ji a wannan gidan cin abincin idan ya tashi ya je gaba kafin ya faɗi cewa a gidan abincin nan fa an saka katar din Malam Jafar a rediyo yayi wazi ba zai faɗi wannan ba amma wannan labarin da ya ji na ƙarya yana zuwa da gama tashi kin san abin da yake ciki kuwa sai ya ga mata wannan labarin wanda yake fadiha ce ko wata abin al'ajabi ne kuma kamantansu ita kuma da ya tafi ta shiga makwabta ita ma ta ga musu kafin ka ce Jack Robinson labarin nan yayi tambari ko ina to haka abin yake haka abu ne wanda yake waki a rayuwarmu mutane ba sa daukan izina ba sa bi a hankali kafin su yada wannan kenan zaka muka lura wannan hadarin sai mu bi a hankali cewa muskar mu sake mu zama wato wakilai ko jami'an yada abin da zai kawo hadari a cikin zamantakewar al'umma ko abin da zai kawo shakku da raina na gaba ko abin da zai kawo cin mutuncin masu mutunci ko abin da zai canza gaskiya ya kawo wata ƙarya ya aje a wajen ko kuma abin da zai ja a dinga zagin manya daga shugabanni da shugabannin al'umma da malamai da makamantansu ai ta kirkiro ƙarya ana danganta ma waɗanda basu gani ba sannan ya jawo kuma tsoro a cikin zukatan mutane in muka lura corona din nan ta haifar da irin wannan tsoron aka waye gari mutum matar shi ma bai so ta ji numfashin shi ko ji numfashin ta aka daina fita masallaci aka daina gaisawa da juna aka daina matsan juna wasu gaba wasu hukunce-hukuncen an gina su ne a bisa tsoro kawai tsabara gin tsoro da aka sa mutane to haka ya kamata mu kalla to sannan kamar yadda na ambata tun farko waɗannan labarai suna da tasiri wajen yadda muke ittikhadul qararat decision making yadda muke yanke hukunce-hukunce suna kuma da tasiri wajen meye abinda zai dinga trending abinda zai zama sha'i a tsakankaninmu mun zauna a wuraren zaman me zamu fada dole sai labarin da ake yayi shi za a fada kuma ka zama kai ne jami'in da za ka kawo labarin ƙarya duk wanda ya yada kana da zanubin yadawa sannan yana da tasiri wajen wato abin nan mental development yanda al-wa'i tanmiyatul wa'i kwakwalenmu ko musamman kwakwalen yara matasa wanda suke school age abinda ake gaya musu shi yake zama wato ya gina thakafarsu in kina aka lura duk sanda yaro ya je makaranta idan aka samu malami wanda yake a cikin karatu yana da yawan kawo labari ko surutu idan yaron ya dawo gida kafin ya baka labarin formula da aka koya musu ta mathematics sai ya gaya maka labarin nan da aka ba su cewa malamin ya ce ai jiya an kada wata mata a ungosu ta karya kafa kaga wannan bai da amfani abinda aka ce akwai mai a makaranta amma kwakwalwar shi ya tafi ɗaukar wannan da muhimmanci sai ya gaya ma mahaifiyar shi sai ya gaya wa ƴan uwan shi sai ya gaya wa baban shi kuma abin da ya zauna cikin kwakwalwar shi har yau mace na ji to da haka waɗannan labaran suna da tasiri wajen gina mental makeup yadda muke kallon rayuwa kamar yadda kuma suke da tasiri wajen yadda wajen nafsiya wato wajen psychology din mu ko mu zama mutane masu tsoro ko masu jarinta ko masu sanin ya kamata ko wanda ba su damu da rayuwa ba dole yana da alaka da abin da muke ji muke gani ah kamar yadda na ambata tun farko bana so na faɗi wani abu da ba wanda ya taba ji ina fata yanzu muna tare so ah kar mu tafi da nisa cikin theories din nan bari mu koma kan asalin qadiyar shine ta yaya zamu mu kare yaduwar labarai ko mu iya cancanta labarai na gaske daga wanda ba na gaske ba mun dai da cewa labaran nan suna nan da yawa kuma suna yaduwa kuma a wannan zamanin kamar yadda muka ambata musamman saboda samuwar saukin hanyar yada labarai yanzu muka lura da hata karatu sai wanda aka tantance kana zaka iya ji sai dai Malam Abubakar Gumi ko Malam Lawal Abubakar ko makamantan su Allah ya gafarta musu saboda radio ne guda daya tashashe guda daya ita ce ake ji duka arewa haka gidan TV NTA ne duka shi ake kallo ko ina sai dai a juna station na gari kaza station na gari kaza a kalli misali network news da ka duk abin da ake so ka kalla sai wanda aka riga aka yi sensori sai wanda aka tace sawun tace wannan an yi shi da adalci ko an yi shi da wani maslaha amma dai sai an tace ba za a bari ka kalli wani abu wanda ba mai kyau ba ko kuma wanda ake ganin bai dace ya kai ga aljumhur ya kai ga mutane ba haka gidajen jaridu akwai wato editoci mataki mataki wanda za su tantance tun daga language da irin yanda aka sa caption ko kanin labarai da hotuna da kuma asalin labarin sai an tabbatar da cewa komai ya dace da dokoki da tantancen da doka ta tantar cewa abin da ya kamata a jikinin ko a gani amma yanzu ba babu wannan duka kowa da wayarsa wato take smartphone wato take dauke da waya ce mai hazaka kuma yana da data na internet yana da connection yana da email yana da account a Facebook yana da account a Twitter yana da account a Instagram duk sauransu yanzu yanzu za da jin labarin da ya ga dama sannan kuma akwai dabaru da mutane suke yi masu yada labaran ƙarya yadda za su yada labarin ba tare da an san waye su ba za a kasa gane masdarin labarin akwai hanyar da za a bi ta siddabarin zamani har a yi abin da ya kama da na gaske a kawo shi a matsayin breaking news a bude shafi a ce daga BBC ne kuma na ƙarya ne kwanaki BBC sun tantance cewa page wanda yake amsa sunansu a Facebook ya fi guda 150 su kuma guda ɗaya kawai suke da shi amma wanda yake amsa sunansu yake ba da labari a madadinsu ya fi guda 150 wataƙila wanda ka gani ba nasu ba ne kuma za ka je ka karar ka ce ai labarin daga BBC ne so irin waɗannan suna nan da yawa hanyoyin dabaru da hatsabibanci wanda ba za a gane labarin na ƙarya ba ne hatta tun ana yin rubutu har a kai ga yin muryoyi har a kai ga haɗa hotuna hotunan sawa'un hotuna ne wanda suke stand still ko kuma hotuna masu motsi videos duk ana iya haɗa su haifar da labarin da kai ka gan shi za ka rantsa da Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to waɗannan abubuwan da suka samu a yanzu sai suka sa yanzu kenan ya kamata a fi ba da muhimmanci wajen tace labari fiye da da shi sa kamar yadda na ambata ƙasashe da suka san muhimmancin abubuwa suka ɗauki abin a matsayin wato matsala ta bincike da aka kai ma jami'o'i aka ba masana da cibiyoyin bincike na ilimi suka yi ta ƙoƙarin nemo mafita ma al'ummominsu to mu kuma a matsayinmu na musulmi ya kamata mu nemi mafitanmu ne daga alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba tare da cika ƴan uwa da zance ba nake cewa daga cikin hanyoyin da za a bi wajen tantance labarai na gaskiya daga waɗanda ba na gaskiya ba baya ga kasancewa tun asali labarin koda na gaskiya ne fa ba kowane labari da ka ji za ka yada ba sai in ya zama akwai maslaha a cikin yada shi akwai alkhairi a cikin yada shi akwai buƙatuwa izuwa ga yada shi kuma kai ne wanda ake tsammanin aji daga gare ka to don haka ya kamata mu san cewa a hanya ta farko da za a bi wajen hana yaduwar labaran ƙarya da tantance su daga na gaskiya musamman a wannan zamani shine rashin yada labaran adamu nashri aktharul akhbar wash-sha'i'at bayna umumin nas wal jumhur wala siyama fi mawaqi' tawasul ijtimai abinda nake nufi anan yawa masu albarka shine kusan duk wani mako baya wucewa ba tare da kaji wani labari yayi trending ya shahara ya bugari ana ta labarin sa ba galibin masu jin wannan labaran kuma su ganin wannan labarin su karanta ba suna ganin shi ne daga asalin wanda ya fitar da labarin daga masu jujjuya shi ne wasu da manufar cewa suna Allah ya isa an cuce mu wasu da manufar cewa suna raddin wannan magana bari na buga misali daga waki sai a ruwaito cewa ga wata budurwa ta yada wasu hotuna na tsaraici waɗanda suke following dinta abokanta a wannan dabar su kadai suka ga hotunan su din ne kwanda suka gani kowa ya gani kawai ya kauda kai to amma su za su dinga daukowa suna kaiwa shafukan su suna yadawa dan haka wanda bai san ma da ita ba ko bai san tayi ba a wurin su zai gani ko mun gane idan ka je bakin titi yanzu nan bakin santara kaga wani abu ya faru mummuna mu muna nan cikin tudun jiko ba mu sani ba kai da kazo ka ce mana ka subhanallahi Allah ya kiyaye jama'a duniya ta lalace abun ka muka ji wannan labarin yanzu wata kin labarin daga zaran mun ji shi zai bata mana rai yanzu me yakon kai kadai ranka ya baci ka bata ran duka al'umma me yakon kai kadai shugaba ta shige ka yanzu ka shiga da cikin duka al'umma kuma mu ma yanzu duk mun tafi zamu ci gaba da yadawa zai ta multiply kowa ya je daba su ta mai shayin angon su ya fada su ma anan kowa ya kwasa ya je ya fada a nasu a masallacin gari na wayewa zaka zuna wa'azi a masallaci da asuba akan wannan labarin bayan an riga an yi adulteration din shi an juya shi juyin juyi sai wani ya ce mishi algata malam ba haka abun ya faru sai ce ai mu kuma haka muka ji ko mun lura wannan jama'a da haka abu na farko da zamu bi shine rashin yada su saboda li'annal kitman yuhiluha ila al-adab in an boye zai maida su kaman ba su faru ba kuma wa yadullu ala al-istighfafi biha yana gwada cewa kuma abun ba mai muhimmanci bane a wurin mu ba abu ne mai muhimmanci ba a wurin mu ta yaya kake kashe mafi yawan matsalolin da ke cikin gidanka ka kaddara a ce duk wani laifi da mata ko yara suka yi maka a gida sai ka je ka fada ma abokanka ko ka fada ma surukanka ko ka je ka fada a cikin ɗan uwa ka ce da Allah a tayar da addu'a wallahi kun ji abin da matata ta ce ai ba za ka yi haka ba ko kau da kai kake kai da taku sai abin sai ya wuce in ma sun yi da nufin su kuntata maka ne in ka nuna baka kuntaka ba ba su ji labarin a ko'ina ba shikenan sai ya wuce ka Allah ta hadus kaman bai faru ba to da kam hanya ta farko da masu bincike suka gano cewa tana taimakawa wajen hana yaduwar labarai marasa inganci shine karka yada din kai karka yada kamar da Allah subhanahu wataala yake faɗa a mahalli na zargi menene waiza waiza ja'a amrun min al-amri aw al-khawfi aza'u bi wa lardu ila ar-rasul ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu min da zaran mutane sun ji wani zance na abin aminci ko tsoro sai su ta yadawa da za su mai da shi zuwa ga waɗanda suka cancanta wanda suke jagoranci da masana da yafi to kaga wannan mahalli na zargi da yake ma duk wanda zai ji labari ya ce sai ya yada akwai rudi da shaidan yake mutane shine kowa yana so ya zama shine farko wanda zai bada labarin idan ka bada labarin na farko menene abin da zaka samu babu wata riba zaka samu a cikin sa ko wani point zaka samu na kuɗi ko wani point zaka samu gajin amur dai kawai a ce ai wane ko kuma group kaza ko wane a anguwa kaza duk labari akwai shake farji wannan shi da kawai zai maka ba ta saka zama attajiri ba ko ka zama a baka mai anguwa daga na ce tunda kana jiyo labarai da yawa a baka sarauta mai anguwa ba ta mai da kai wani ikhtisasi wani specialist akai ba gajin amur a ce kai special ne akan gulma kai kwararre ne akan yada labarai marasa inganci kuma ta nan sai ka ji kunya yanzu akwai wata tashar labarai wanda ta zama abin Allah wadare yanzu wanda da an dade ana ji da ita a matsayin tana kan gaba wajen bada breaking news ana ce mata Sahara Reporters Allah wasun kusun santa yanzu mutuncin da ya zube gabaki daya saboda yada gariya saboda kafin mutun ya mutu zasu ce ya mutu kafin abu kaza ya faru zasu ce ya faru sun sha kiran mutane su kira mutun da sunan ya mutu su bayyana ya rasu sai a ga ashe yana nan da rayuwarsa kuma dai an san mutuwa so dai take faruwa ga kowa so wannan sai ya zubar musu da mutuncin su da kimar su a ausat na yan jarida ba a kallon kimar su kuma so haka wannan saurin da kake so sai ka yada abu da wurwuri kafin ka tabbatar da ingancin sa da kuma cancantan a yada da kuma kai ne ka cancanta ka yada wannan bai da wani alfanu ya ishi mutun zunubi kamar da hadisi ya tabbata a ce yana bada labarin dukkanin abin da yake ba wuce ya gaskiya da yake cewa ciki ba dan to kada ya kai shi ciki an yi shi dan cinto kuma ba wuce yana nufin an yi shi kuma dan sirri akwai abubuwan da dama da zaka ji su ba zaka faɗa ba hatta a cikin karatu har a cikin ilimi kamar da Abu Hurairah yake cewa buhu ɗaya kawai ya bude na ilimin sa ɗayan kuma ya ajiye abu na gaba shine al-irad an nashr al-fada'ih kauda kai daga yada labarai wanda suke labarai na scandals wato na al-abun Allah wadare abun kunya wane yayi sata wace tayi cikin shege an sata wani an yi kaza labarai wanda suke suna bayyana wato matsaloli ko fitintunu ko jaraba wanda wasu bayin Allah suka fada ba su da amfani yada su kwata kwata shari'a ta hana yada su sawa'un labarin da ka rubuta ko zaka je ka fada ne a dandali ko zaka yada hotunan ne ka fada ka ce an yi waɗannan duka ba su da amfani domin kamar da hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man satara musliman satarahu Allah a riwaya al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da satarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda da ya rufa asiri ga musulmi to Allah zai rufa mishi asiri a duniya da kuma lahira to ka duba muhimmancin ka rufa wa dan uwanka musulmi asirin wani abu da ya faru da shi idan akwai mutanen da idan suna wucewa sai ga an yi hadari a mota ko a babur in suka tsaya ba wai kokarin su su baiwa waɗannan victims din agaji bane kokarin su su dauki suwar hotuna na farko waɗanda za a fara gani kafin a kai ga baiwa marasa lafiyar nan agaji hoton ya riga ya da cewa an yi hadari a wuri kaza mutane kaza sun mutu mutane kaza sun ji ciwo to ka kaddara in akwai dan uwanka cikin wanda suka fara haka mahaifinka ko babanka ko danka ko matarka ya zaka ji da kaga an bayyana hoton shi din nan duk duniya ta gani hoton shi a matsayin ya mutu akan titi ko ya ji ciwo ko al'aura ta tafi ta kuma kamar haka bai da amfani irin wannan ko tsaraici din ko labarin wani abu mara daɗi duk waɗannan ba su da amfani dama ka yada su ko da sun tabbata ko da sun tabbata ba su da amfanin yada su sannan akwai kuma suka ce akwai radul umur ila masadirha mai da abubuwa zuwa ga tushen su idan ka ji labari to zaka mai da shi tukunna zuwa ga tushen shi ina ne ake sa ran ya zama shine mabubugan labarin wanda aka ce ya fada ko wanda aka ce abin ya faru da shi wannan fa idan kana da maslaha akan dole sai ka ji kenan idan baka da maslaha akan dole sai ka ji sai ka bar shi sai ka bar shi ba sai ka fadi ba sannan suka ce kuma akwai muwajahatu shai'at bil haqa'iq fuskantar labarai na ƙarya ka fuskance su da abin da yake gaskiya ce wa bil ma'lumat da kuma information abin da yake tabbas sai a fuskanta wal akhbar sahiha da labarai na gaskiya idan ka ji wani labari wanda yake kuskure ne ko ba haka yake ba sai ka fito da abin da yake shine daidai bal naqifu bil haqqi ala al batil fa yadmaghu fa idha huwa zahiq hakanan sai ka'ida ta gaba ita ce at-tahaqquq wato investigation bincike wannan fa da ana fadan idan kana da maslaha akai kin bincike ka bincika yaya abin yake anan muna iya daukan kissar Annabi Sulaiman da wannan tsuntsu da ya kawo mishi labari don ta bamu fa'ida tsuntsun nan ya kawo labari mai muhimmanci ya ce inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha izuna shamsi min dunillahi har zuwa ƙarshen abin da ya fara ya ji ya ga wata sarauniya mai gado na musamman da ainihin yan fada na musamman ga mulki ga isa ga bunƙasa yace amma kuma shirka suke ba ta bautawa Allah to wannan maganar shirkan ya dau hankalin annabin Allah Sulaiman domin shi kuma annabi ne na tauhidi alaihi salatu wassalam amma bai ce kawai shikenan bar a hadarin dana kawai aje ka musu farmaki ba sai me yace yace kala sanandur asadaqata an kunta minal kadhibi yace to zamu bincika kuma zamu bincikan nan ba ta tsaya iya nan ba da gaske sai da ya bincika din sai da ya aika aje a gani aje a ga me suke ciki a dauko gado a kawo daga baya bayan abun da suka faru dogo kisa kaga sai da ya bincika ya tabbatar sannan ya dauki matakin da ya dace a matsayin shi na annabin Allah kuma sarki kuma shugaba to ina ma da za mu dauki wannan kaidar duk labarin da aka kawo maka wanda zai iya sa ka dauki wani hukunci ko ka shiga cikin wani yanayi to ka sashi a wannan kaidar sanandur a sadaqata am kunta min al-kadhibi zamu duba shin gaskiya ka fada ko kuwa kana daga cikin makaryata da kuma kaidar in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu duk sanda wani mai kawo labari fasiki ya kawo muku labari to ku bincika fatabayyanu ay fatathabbatu anil khabar ku je ku bincika labarin yaya yake to kaidar bincike na farko shine tukunna ka natsu kar kai gaggawa sannan ka tsaya kai tunani sannan ka ga wato tunanin shine plan din aina zaka bincika kenan sannan kuma sai ka tafi zuwa ga binciken kuma zaka yi bincike ne bil mawdu'iyya da objectivity ka tsaya ka tsaki ka tsaya alal muhayada kar ya zama ka riga ka gaggata ko ka riga ka karyata idan buce ka ta karkata zuwa ga bangare daya yana da wahala ka dawo kan abinda ka tarar musamman idan ya saba wa abinda ka riga ka gina tunanin ka akai ina fata muna da yan uwa masu albarka sannan daga ciki suka ce akwai ihsanud dhanni bil muslimin kyautatawa musulmi zato idan da ka ji wani labari to ka tsammani in kai ne haka zaka yi to wani shi ma musulmi ne ba zai haka ba shi sa Allah subhanahu wataala ya yaba wasu cikin sahabbai akan wacce kissa ta al-ifk da Allah yake cewa laula istami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira ina ma da a ce da kuka ji labarin nan kuka yi wa kanku zaton alkhairi sai kuma ku ce mene wa qalu hadha ifkum mubin ce wannan ƙarya ce a fili Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu kamar yadda Muslim ya ruwaito da matar shi tazo tana so ta bashi irin wannan labarin cewa ka ji abun kunyar da ake cewa wancan ta yi kuwa sai maza ya kaɗe ta yace ke zaki yin zina yace Allah shi kyauta Allah ya tsare to Aisha ta fiki imani idan ke ba zaki yi ba ta fiki ta tantar kace to duk sanda ka ji wani labari ka kwatanta da kanka shin in kai ne haka zaka yi to wani ina mishi kyakkyawan zato ba zai haka ba shi ka bashi wannan uzurin ka jira ka ga menene zai fito tukunna ya bayyana abu na gaba shine itibarul masarih wal masasib kula da amfani da rashin amfanin labarin ko da labarin da koda ya tabbata to ba shi da amfani a fare shi ba wurin fadan shi bane ba lokacin fadan shi bane akwai labarin da idan an fade shi barnar da zai jawo tafi alkhairin da ke cikin sa kalli kissar abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin shi da matar shi Hafsa radiyallahu anha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya gaya mata cewa ai na ji labarin abin da kika faɗa me Allah ya ce arrafa ba'dahu wa arada an ba'd sai ya gaya mata wani sashen labarin ai kin ce kaza kin ce kaza kin ce kaza sai bai gaya mata sauran to wato kila in ya faɗa har sauran za a ji kunya fiye da wanda aka ji daga yanzu kaje aka kawo maka labari koda zaka isar da labarin akwai abin da kawai zaɗe shi zaka ba shi daga cikin maslaha ka ce wai kai duk abin da ka ji sai ka faɗi kai ai baka jin kunyar kowa ko kai idan an zo zaman tattaunawa ko zaman kure to kai sai ka faɗi komai wannan baya nuna ka san muru'ar rayuwa kai nuna ka san muru'ar rayuwa duk mutumin da ya san abin da yake yi to ba zai haka ba dan haka ko da sulhu ne ake yi tsakaninka da wani abokin rigima ko tsakaninka da iyalinka ko wani rigimar gado ko wani kasuwanci ko siyasa in aka zo ana tattaunawa ba wai duk abin da ka ji zaka ce ai an ce ma kaza ai an faɗi kaza ai ranar kaza kaza ma ya faru ba sai ka duba cin akwai amfanin a faɗi wannan ko ku babu amfani wannan labarin shin ana bukata a ji shi kuku ba bukata a ji shi kuma musamman idan ka zama wato mutum ne wanda a wurin kana da authority kamar yadda ibn dagigin la'idi yake fada da yake magana akan a cikin qawaidul tahdid da yake cewa idan ana magana akan tantance labari daga cikin fa'idarsa shine a kula kwarai da mutane waɗanda inda ba dan an tantance su ba aka gane labarin su mara inganci bane to da za a bar su zai su dinga fadan labari a inda za a yadda su da kan ka lura cewa mutane suna jin maganarka suna yadda da abin da kake faɗi to lokacin yafi dacewa ka iya bakin ka fiye da kowane lokaci musamman ɗan uwa na ɗalibai musamman shugabanni da jagorori da masu faɗe aji wanda ka san ka faɗi magana hala akwai ɗaruruwa ko dubban mutane da suke kallon labarin kan yanzu misali a tashar bayani ta tashar labarai ta Facebook za ka ga mutum ɗaya yana da followership na mutum 20,000 duka suna jin labarin abin da yake faɗa kaddara idan kai ƙarya kwaya ɗaya ka yada ta mutum 20,000 ko ka je ka faɗa abin da baka san asalin shi bai kai ga kan mutane 20,000 duka ka canza musu tunani ya za ka yi da halakin su su ma kuma suka je ka cigaba da yadawa a matsayin kai ne reference din su kai ne asalin da suka samu labarin abin yana da hadari kwarai muka tsaya muka kalla dan haka wajibi ne mu zama muna da kula da masalih da mafasi kuma su ana auna su ne da ma'aune na shari'a da ma'aune na ma'arufi na abin da ya dace da abin da bai dace ba dan haka shi yasa dole sai ka san waɗannan ƙa'idoji in baka sani wato dama ba aikin ka bane bari ji abu na ƙarshe ina ta mukaddima ko hanyoyin tantance labarai abu na ƙarshe kenan afwan nayi surutun da banza ta zanyi ba gaskiya hanyoyi da ake bi wajen tantance labarai sune na farko akwai usul iri daban-daban na tantance labarai malaman hadisi suna da nasu malaman hadisi suna da nasu wanda kamar yadda muka sani yan uwa masu albarka waɗannan al'umma ta malaman hadisi sun fi kowa bin dindiki da iya tantance mai gaskiya mai ba gaskiya ba musamman saboda suna su yana da alaka da shari'a yana da alaka da addini yana da alaka da abin da za a yi a matsayin ana bautawa Allah dan haka dole su ba sa barin kofa ko kadan wajen tantance labari suke kulawa da suwaye suka bada labarin waɗanne irin mutane ne su suwaye malaman da suka gaya musu sun gamu da su ko ba su gamu da su ba shin suna cikin halin hayyacinsu sun rike magana sun ba da yadda ta kamata abubuwa ne masu yawa waɗannan da ba mahallin magana ne akan su ba malaman tarihi suna da nasu salon tantance labari wanda bai kai rariyarsu ba ta kai kasancewa rariya mai laushi kamar rariyar malaman hadisi ba su tasu za a iya cewa kamar irin abin da mata suke ce ma zaga-zaga ko yawa wanda duwatsu na iya wucewa tsaki na iya wucewa amma wancan gari ne zalla haka malaman tarihi suna da irin nasu su suka yi amfani da shahara idan abu ya shahara ko da bai da isnadi tabbatacce za su iya tabbatar da cewa to wannan abin da ya fil jumla ana ganin da gaskiya faru fil jumla ana sa ran abin ya faru ko da tafasil din shi ba su faru ba haka yan jarida wato jami'an sun ce sun fi so a ce musu manema labarai suna da nasu usul din da suke tantance labari haka lauyoyi masu bincike akan shari'o'i da laifuffuka suna da nasu usul din da suke tantance labari sannan kuma haka sauran jama'a gari ma suna da nasu domin yana daga cikin abin da sashe ne na natural law doka ce abu na farko wajen tantance labari shine waye ya faɗi labari shi mutumin da ya kawo labarin sai an saka shi a faifai don a gane waye shi to kaga anan zaka gane muhimmancin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dake cikin muslim a cikin muqaddima wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin abin da zai dinga faruwa a nan gaba za a dinga samun mutumin da yayi ƙarya yanzu nan tablughul afaq ta kai ko ina a duniya sannan hadisi ya tabbata cewa shaydan yakan yi shigar akan samu shaydanin aljani yazo ya zauna cikin mutane da siffar wani ya faɗi labari ya tashi bar wajen labarin ya yadu kowa ka tambaye shi a ina kaji sai wallahi ni ma ban sani ba wani mutum ne ya faɗa mun haɗu da shi a sundu ko a kaso samun misali kuma ka kasa tana ma wane ne fuskar wanda ya faɗa to da zaran an ga labari haka ko to sunan shi fake kar ka sake yaɗa shi da haka farko shine labarin wane ne ya kawo shi za a sa shi a ma'auni a tantance shi da gurgurdan irin labarin idan labarin ya shafi addini to a sa shi a ma'aunin malaman hadisi idan labarin bai shafi addini ba babu laifi ba dole sai an fanda wannan ma'aunin mai tsauri ba za a saka shi a ma'aunin malaman tarihi ko manema labarai ko in ya shafi dokoki ko laifuffuka a sa shi a ma'auni na jami'an tsaro suna da hanyoyin da suke investigation din su sanan na biyu shi kan shi labarin shin labarin abu ne mai yuwa a ce ya faru zai iya yuwa ya faru a wannan lokacin da irin wannan sigar babu nakara a cikin sa babu abin da zaran ka ji kwakwalwarka da hankalinka da common sense ɗinka za su karanta cewa kai wannan labarin ba zai yi ba to da zaran ka ji shi irin haka kawai ka buge shi kawai ordal haid buga shi abin goka ka kyale shi a wajen abu na biyu kenan shi kan shi labarin na uku kuma shine irin salon da aka ba aka bada labarin kaga akwai labarin akwai wanda ya bayar da kuma salon bada labarin akwai salon da zaran an faɗi labari kai ka san ba gaskiya bane shine wata kila wanda yake fara yana fada a cikin fushi ko a da alamar gaba ko hasada ko da alamar shi ma bai da tabbas akan abin da yake fada waiwai ne an ce shine wato turqul ada kenan hanyar da yabe bada labarin wannan abubuwan guda uku sai an kula da su kwarai wajen a iya tantance labari ya yake ɗan uwa masu albarka ina neman ahuwarku zan saurara a nan amma abin da ke so na faɗa a ƙarshe shine babu shakka ɗan uwa masu albarka mun iya bakin mu jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa sau da dama mutum zai faɗi kalma ma ya tabayyana fiha baya tsayawa ya tantance me yake faɗa amma za ta dirmuta shi cikin wutaccen ƙasa mutane da dama cikin mutanen kirki suna cikin haɗarin ranar alkiyama za su shiga cikin muflisun ka yi azumi ka yi sallah ka yi tilawa ka yi sadaka ka yi biyayyar iyaye ka kyautata ma makwabta ka kyautata ma iyalanka duk aikin alkhairi ka yi da ikhlasi da komai wani bai yi wannan aikin ba amma saboda ka ci mutuncinsa ka ci namansa ka mai kazafi ka yaɗa sharri a kansa ranar alkiyama a ɗauki wani ladan a bashi baya buƙatar sai yayi aikin ballantana a ce sai an gani ya same kyauce ko sai ya dace da sunna da sauran sharuɗa kai kai mushi aikin kisa na bai kira wannan da suna al-muflis fallasashe wanda ya shiga halin haulai ina wa kaina nasiha da yan uwana masu albarka cewa mu iya bakin mu mu san cewa duk abin da muke faɗa to za a yi mana hisabi akan shi kuma za mu girbi duk abin da muke shukawa mu tuba mu daina yawaita yaɗa maganganu sannan kuma mu rage asarar lokacinmu a gun sauraron maganganu na banza ka sai data kai ta asarar ta kai ta ɓannata kana shiga zaurika kawai na shirme da surutu kana asarar kuɗinka kuma kana tsotsowa kanka matsaloli a wannan zamanin jama'a nasara ya kawo waɗannan na'urorin wataƙila bai tunanin za a yi abin da yake da su wani alkhairi kamar yadda wani malamin mu yake faɗa yake cewa wannan zamanin mafiya mutane ba su da uzuri game da cewa ba su san addini ba so da din da kake har cikin ɗakinka za ka saurari abubuwa na karantarwa da ilmomi za ka ga bidiyo hat wanda za su koyar da kai addini to in har kana amfani da waɗannan wayoyin to kai amfani da su a wannan abin da zai maka amfani mana baya ga kasuwancinka ko sana'arka ko harkokinka na yau da kullum sada zumunci da sauransu kai amfani da su ga abin da zai amfane ka na ilimin addini ko rayuwa ko wani abu mai alfanu ka bar waɗannan shirman da za su zama maka wato tarawa kanka kawai kake shirgi wanda bai da wani amfani lokaci ya ƙure insha Allahu zan saurara a nan abinda na faɗa daidai ina fata Allah ubangiji subhanahu wataala ya bani ladan faɗin sa kuma ya bamu damar aiki da shi abinda ya zama kuskure ko gazawa ko rashin iyawa ina fata Allah subhanahu wataala ya yafe mini ni da ku Allah kuma ya sa mu gama lafiya Allah muna roƙonka ka kawo mana zaman lafiya da alkhairi a cikin al'ummarmu matsalolin da suka da bebe mu ya Allah ka kawo mana mafita game da su ina kuma addu'a ta musamman ga ƴan uwa da shugabanni wanda suke shirye waɗannan muhadarori da waɗannan tattaunawa Allah ya saka musu alkhairi nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi